بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به، فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه، ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو، ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود، والضالون الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا أولنا مسلا تشمي البركة مسلا تشمو دبو أننقو فرقورة أشكين غرين كتنا أيو ثلاثة دلال ربا عشرين دهوت غوت الربيع الثاني هجرة ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1432, wanda kuma shi yazo daidai da 29 ga watan 3 miladiya ta 2011, a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin saƙon da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen Iraki, musamman 'yan shi'ar garin Iraq, wanda wannan shine darasinmu na 24 a wannan majalisi. Sannan jerin gwanon darussanmu na wannan majalisi kuma wannan shine na 138. Malam yana cewa: fa inna salahal abdi fi an ya'lama al-haqqa wa ya'mala bihi, fa man lam ya'lam al-haqqa fa huwa dallun anhu, ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو، ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما. ما لا يكي تشوى: فإن صلاح العبد دومين جاروا رباوة في أن يعلم الحق ويعمل به. تنا نكون شيء أتشكين يسنغس كيا كما يأيكي دائتا. فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه، ودا دك بي سان غسكيا با تو باتتشيني يا باتشيو غسكيا، ومن علمه ودا كوما يا سان غسكيا فخالفه سنه يسابا وغسكيا واتبع هواه يبسن زوجيسا فهو غاوي ودا هلككيني، ومن علمه وعمل به ودا دك يا سان غسكيا كوما يا ايكي دا غسكيا كان من اولي الايدي عملا، ta fuskar aiki yana daga cikin masu ƙarfi, wa min ulil absari ilman, ta fuskar ilimi kuma yana daga cikin masu basira. Malam yana magana, in ba a manta ba, akan cewa abin da yake jawo mutum ya ɓace yana ganin gaskiya ya kibinta abubuwa guda biyu ne. Abu na farko, mutum ya ki neman sanin gaskiya din, don haka ya yi tafa gamniya, ya yi ta ainihin ɗimuwa da ɗirkaniya cikin abin da ke ɓata ne. Na biyu kuma, ya san gaskiya din amma kuma san zuciya ya hana shi aiki da ita. Waɗannan abubuwa guda biyu, rashin neman sanin gaskiya da yin abu cikin jahilci da ainihin ɗimuwa da ɗirkaniya, ɗaya ne daga cikin abubuwan da yake jawo mutum ya fada cikin ɓata, wanda shi ne abin da ya halaka Nasara. Sun ki tsayawa su san abin da Allah ya wajabta musu na gaskiya su yi aiki da shi. Sannan abu na biyu, wanda shi ne wato bin san zuciya, bayan mutum ya san abin da yake gaskiya ne, amma kuma saboda kawai wata bukata ta shi ta duniya, ko don ya daɗaɗa ma zuciyarsa, ko kuma ya samu wani abu na moriyar duniya, sai ya sa ya ki yarda ya bi wannan gaskiya, ya karkace ma wannan gaskiya. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne abin da Allah ya tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya bashi cikakken ilimi ta hanyar wahayin da ya yi masa, sannan kuma ya bashi wato cikakkiyar kamala ta hanyar aiki da wannan wato wahayi da Allah ya yi masa. Sai Allah ya kore masa ɓata, ya kore masa halaka, wato ya kore masa al-ghiwaya, sannan kuma ya kore masa abdalal. Yace ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. To babu yadda za a yi bawa ya gyaru sai waɗannan abubuwa sun samu, sai ya yi ilimi, ya san gaskiya, ya yi aiki da abin da ya sani na gaskiya. In ya ki sanin abin da Allah ya ɗora masa na gaskiya, wannan dalun ne, wanda ita ce hanya ta masu aiki, masu wato ruko da bid'a. Galibi masu ruko da bid'a za ka samu, musamman awam, wato gaba garinsu, ƙananansu, za ka samu cewa ba su san abin da yake sunna ɗin ba, domin ba su matsa kusa da ita ba, ba su karance ta ba, ba a karantar da su ba. Don haka kuma za su zauna haka nan, ba dole sai sun yi wani abu. To abin da aka koya musu na bid'a shi za su yi. Kaga waɗannan suna da wani kaso, suna da wani shaba na ɗabi'a irin ta Banasare, wanda ba a ko bai tsaya ya karanci gaskiya balle ya aiki da ita. Sannan da yawa daga cikin malaman da suke riko da bid'a, za ka samu su kuma suna da wani kaso na ainihin ɗabi'a ta Yahudi. Sun san gaskiyar ga ta ɓaro-ɓaro, sun karanta, sun gani, amma sun ki yarda su yi aiki da ita, ballantana har su gaya mabiyansu su yi aiki da ita. To kaga wannan suna da wani kaso, wani ɓangare na ɗabi'a ta Yahudi. Malam ya ce wanda duk ya san gaskiya, sannan kuma ya yi aiki da gaskiyar, to yana daga cikin ulil aidi wal absar, da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ulil aidi wal absar. Katina wato ka ambaci bayinmu Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, Ibrahim da Ishaq da Yaqub. Sai Allah ya sifanta su da cewa ulil aidi, ma'abota ƙarfi ne, wal absar ko ma'abota basira ne, wato suna da ƙarfi wajen zartar da abinda suka sani na gaskiya, da aiki da abinda suka sani na gaskiya ba tare da tsoro ba. Sannan kuma suna da basira, wato wajen sanin gaskiya. Waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa mutum ya zama kamili, wato ya zama yana da basira wajen sanin gaskiya da sanin addininsa, da sanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabawansa wahayi da shi. Mutumin da yake da cikakken ilimi, ma'rifatul haqqi, yake ya san menene gaskiya, to wannan yana daga cikin ulil absar. Sannan wanda sannan kuma ya yi aiki da gaskiyar, ya kuma yi ƙoƙarin yaɗa ta da baza ta da karantar da ita, to wannan yana daga cikin ulil aidi. Wannan shi ne kaso na farko daga cikin kaso hudu na mutane, wanda su ne wannan kaso shi ne kaso na kammalallu, shi ne kasan da annabawa duka suke cikinsa. Allah ya sanar da su gaskiya, sani, cikakken sani, sannan kuma ya ba su ƙarfi da ƙarfin zuciya da ƙarfin hali na su yaɗa wannan gaskiyar, su yi aiki da ita, su yaɗa ta bainar jama'a. Sannan duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan kaso, wato ulil aidi wal absar, suna cikin wannan tawaga, sun san gaskiya, sannan kuma sun yi fafutuka da faɗi tashi da gwagwarmaya wajen yaɗa gaskiyar. Kaso na biyu akasin waɗannan, waɗanda ba su san gaskiyar ba, sannan kuma ba su da himma da ƙwazo wajen yaɗa ta. Domin wanda bai san gaskiya ba, ta ina zai yaɗa ta, ba abin da ma zai yaɗa, sai dai yaɗa ɓarna, amma ba zai yaɗa gaskiyar ba, tunda bai san ta ba. To waɗannan su ne mafi sharri cikin halittar Allah, wanda ba su san gaskiya ba, sannan ba su da kuma wata himma ta su yaɗa gaskiyar. Kaso na uku wanda Allah ya bashi ilimin, ya bashi wato basira fiddin, ma'rifatul din, ma'rifatul haqq, amma kuma bashi da kazar-kazar da himma da ƙwazo da faɗi tashi da gwagwarmaya wajen ya ga cewa ya yaɗa wannan gaskiya, wajen al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wajen ad-da'watu ila Allah, wajen ta'limun nas, tabshirun nas, ba ya da himma wajen waɗannan abubuwa. To kaga wannan shine al-mu'minu ad-da'if, mu'mini ne ya yarda da gaskiya amma kuma mai rauni. Wal mu'minu al-qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu ad-da'if, mu'mini karfa, mai karfin hali, mai karfin ilimi, mai karfin hali wajen yada ilimin, shi yafi alkhairi, kuma shi yafi soyuwa gurin Allah sama da mu'minin da yake ya san gaskiyar amma kuma yana da rauni wajen fadarta, yana da rauni wajen karantar da ita. Kaso na hudu sune wanda Allah madaukakin sarki bai bashi ilimin ba, amma kuma ga ƙwazo, jira yake a ce ga abu kaza, ka ganshi wato ya zabura wajen yadda zai ga ya yada wannan abu, amma bashi da basira, bashi da ilimin, bashi da shi, amma ga ƙwazo. Ana samun wannan a cikin al'umma, kaga wani ba dare ba rana yana ta wa'azi, amma kuma da gamza yake, yana ta shirme, gashi da ƙwazon ya yada, gashi da ƙwazon ya tattara mutane yace zai karantar da su, amma kuma da zaka saurari abin da yake faɗa, sai kaga cewa duk ainihin jagwalgwale ne yake yi, sai ka samu cewa kawai kwada yake yi, bai san abin da yake faɗa ba. To wanda yana da kyau a ja hankalinsa, ko ba ya karatu, in ya yi karatu ya san gaskiyar, to babu shakka wannan zai iya faɗawa cikin kaso na farko, ulil aidi wal absar. To wannan alquwatul ilmiya din da kuma alquwatul amaliya, alquwa fi tanfizil haqq, alquwa fi ma'rifatil haqq, sai zama yana da ƙarfi wajen sanin gaskiya, yana da ƙarfi kuma wajen zartar da gaskiyar. Wanda suke da waɗannan su ne waɗanda suke shugabanci a addini, su ake ɗorawa jagoranci da jan ragamar al'umma, sun san abin da ya kamata su ɗora al'umma a kai, sannan kuma suna da kazar-kazar da yunƙuri da ƙoƙari na su ga sun ɗora al'umma a kan wannan tafarki. To shine malam yake cewa dukkan wani wanda ya san gaskiya sannan ya yi aiki da gaskiyar, to kana min ulil aidi amalan wa min ulil absari ilman, to wanda ya shiga cikin ulil aidi, ma'abota ƙarfi ta fuskar aiki, sannan kuma ya shiga cikin ma'abota basira ta fuskar ilimi. Allah ya ce wa huwa siratul mustaqim alladhi amarana Allah subhanahu fi kulli salatin an naqul اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما له شيء كم ونن شيني ميك أن تفركي تفركي ذيك ميك توتر بابو كنا بابو كان ترى الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة وأن الله ما له كين سلكي يأمر جيمو أقوى تسلة مركة شيء اهدنا الصراط المستقيم ka shiryar da mu tafarki madaidaici, miƙaƙƙen tafarki, siratal ladzina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda kai musu ni'ima, ghairil maghdubi alaihim, ba waɗanda kai musu fushi ba, walad dallina, ba kuma batattu ba. Wato wannan shine tafarki wanda ake buƙatar kowane musulmi ya riƙa fatan Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ɗora shi a kai, musamman a wannan lokaci da abubuwa suka rikirkice su, suka dame, suka cakuɗe, aka gauraya ƙarya da gaskiya ana sani, aka ƙiyadda gaskiyar ta bayyana. To mutum ya sa a zuciyarsa, ya ƙudirce a zuciyarsa, duk sanda yake sallah yana da kyakkyawan fatar Ubangiji ya ɗora shi akan as-siratul mustaqim. Ka shiryar da mu, wannan shiriya ce da mumini yake buƙatar ta, wato akwai shari'a wacce ita ce shari'ar farko ta kasan Allah da manzansa ka yi imani da su, akwai kuma shari'a ta ainihin kasan mai Allah madaukakin sarki ya aiko annabin da ka yi imani da shi da wannan abu, kasan menene musuluncin, menene imanin. Wannan ita ce shari'ar da muke roƙon Allah a cikin sallolinmu na nafilfulu, na farilla da na nafilfulu, na dare da na rana, muke roƙon Allah ya shiryar da mu irin wannan shari'a, wato ya ganar da mu addini, ya sanar da mu tafasilal iman wa ajza'al islam, mu san cewa menene imani, menene musulunci, domin mu aiwatar da shi. Don haka bawa baya gushewa, yana buƙatuwa zuwa ga wannan shari'a har ya koma ga Allah. Babu wani lokaci da zaka ji cewa yanzu ka koshi, ba ka da buƙatar wannan shari'a, har ka mutu kana buƙatar wannan shari'a, musamman lokacin da aka samu rigingimu da sabani da ainihin musanyen ra'ayi akan wasu mas'aloli da suka shafi addini ko rayuwa. To bawa yana buƙatar ya ƙara naci da dagewa wajen ya roƙi Allah ya ɗora shi akan tafarkin da yake shine daidai cikin dukkan abin da aka samu ruƙani akan sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sallarsa yana yiwa Allah kirari, fa anta tahkumu baina ibadika fi maqtalahu fi اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أكي كينان صلى الله عليه وآله وسلم وان دا أكي ما سواهي وان دا يسامو غويان بايان أبنجي أشك الله مرران سدوك ما ينا إرن وان دا الدعاء دن يزتزم حسكي دا كوير واغ الأمة سا. يا أبنجي كيني كي هكونشي سكان باين كتكين أبين دا سكا سسا باكن سا كشير يدني اهدني لما اختلف فيه من الحق كشريه دني غسكيا اcikin abinda akai sabani akan sa, wato ka dora ni akan gaskiya, ka nuna min gaskiyar cikin dukkan wani abinda al'umma ta saba akan sa. Naka tahdi man tasha'u ila siratul mustaqim, domin kai ne kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madaidaici. Shiryarwa aikin Allah ne, shi kadai ne yake shiryarwa. Wanda Allah bai shiryar da shi ba, to babu mai shiryar da shi. Wanda kuma Allah ya shiryar da shi, to kuma babu wanda ya isa ya batar da shi. Man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Ko man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ko man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Wanda duk Allah ya shiryar, to ba za ka samu wanda zai batar da shi ba. Wanda kuma Allah ya batar, to har abada ba za ka samu wanda zai shiryar da shi ba sai Allah. Shi kadai ne yake shiryarwa. Man yudlilillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wanda duk Allah ya batar da shi, to babu kuma wanda zai shiryar da shi. Don haka ba za mu iya sanin wannan shari'a ba sai daga Allah, kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin Qudsi, hadisin Abu Dharr al-Ghifari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangijinsa yana cewa, ya ibadi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. وتياكو باينا دكنكم بتتوني سي وندا نشري يد شي دان هكا كوني مشري يتا سي اشري يدكم شي يتا دان الجنة كو ين الجنة لوكا تند سكا سابوكا سكين الجنة bayan duk an gama rigingimu na hisabi, tashe-tashen hankula duk sun kare, sun ci kansu a cikin farfajiyar aljanna, sai su daga hannu su yi godiya, su yi jinjina ga Ubangiji, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan abu. Ba za mu iya shiryar da kawunanmu ba, ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Shi yasa bawa har kullun ya nemi mafaka a gurin Ubangijinsa cikin dukkan abin da yake gani na sabani, dukkan abin da yake gani na rigingimin addini, ya nemi Allah ya shiryar da shi, ya dora shi bisa tafarki madaidaici. Ya nemi shiriya da taimako a gurin Allah. Shi yasa Ubangiji ya hada bauta da neman taimako guri guda. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kadai muke ne bautawa, kuma kai kadai muke neman taimakonka. To mafi girman abin da bawa zai nemi taimakon Ubangijinsa a kai shine bauta masa, shine saninsa da aiki da abin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi, shine babban abin da za ka nemi taimakon Allah a kai. za mu ga cewa yawancinmu mun fi tunanin neman taimakon Allah cikin abin da ya shafi rayuwarmu kadai, cikin abin da ya shafi duniyarmu, cikin abin da ya shafi arzikinka, ko cikin abin da ya shafi ƴaƴanka, ko harkar kasuwancinka, ko abin da ya shafi harkar siyasarka da neman mulkinka. A nan ne za ka ji mutum yana neman agaji da taimako daga Allah. Amma abin da ya shafi addininsa baya ɗaga hannu ya addu'a ya ce, ya Ubangiji ka sanar da ni addinina, ya Ubangiji ka shiryar da ni tafarki madaidaici. Ba za ka same shi yana yin wannan addu'a ba, tare da cewa wannan ita ce mafi tsada, mafi kima cikin dukkan abin da zai nemi Ubangijin sai tallafa masa a kai. Wannan shi ya fi komai tsada. Shi ya sa Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya haɗa neman taimako da ibada guri guda. Allah yana cewa tawakkal wa'buduhu wa tawakkal alai, ka bauta masa ka dogara da shi. Wato har a cikin bautar da kake yi masa, to ka dogara da Allah, ka ɗauka shi ne yake tallafa maka, yake taimaka maka, ba dan shi ba sai ka ɓace, ba dan agajinsa da taimakonsa da tallafinsa ba sai ka ɓace, sai ka ainihin wato auka cikin wani rami na halaka baka sani ba. Don haka babu wani lokaci da bawa ya fi buƙatar komawa ga Ubangijinsa wajen neman agaji da taimako da tallafi a kan abin da ya shafi addininsa irin wannan lokaci. Irin wannan lokaci da muke jin maganganu daban-daban, shi kansa addinin ma ana so a rena shi, a nuna cewa ba shi da muhimmanci, ba tare da cewa kuma shi ne komai, ba yadda za a yi ka raba ɗan adam da addini. In ma bai yi na gaskiya ba, to ya yi na ƙarya. In bai yi na Allah ba, ya yi na shaiɗan. Zuciya ba za ta yiwu ba ta zauna haka nan, dole ne sai wani abu ya shiga cikinta. In ko ka cika ta da alkhairi ko kuma sharri ya zo ya cika ta, dole ne sai ta nemi abin da za ta bautatawa, sai ta nemi abin da za ta ƙasƙantar da kai gare shi. Yasa in ka ki ƙasƙantar da kai ga Allah, sai ka ƙasƙantar da kai ga boka ko wani matsafi, ƙasƙantar da kai ga wasu wato waɗanda ba Allah ba, ka ƙasƙantar da kai ga kuɗi ko dukiya ko mulki ko masu mulki. Saboda haka ko dai ka bautawa Allah ka zama kana da izza, ko kuma ka ƙi bautawa Allah ka bauta ma wani Allah wanda yake wataƙila ma kai kafi shi, amma ka dawo kai kana bauta masa. Don haka addini wani abu ne wanda yake larura na rayuwa, dole ne a biya wa zuciya wannan buƙata. Kamar yadda ka san jikinka ba zai zauna ba lami lafiya sai ka bashi abin da zai gina shi, sai ka cika sha, ka bashi hutu yayin da yake buƙatar hutu. To haka ne ita ma zuciya take da buƙatar wannan cinta da shanta, shi ne wannan addinin. In baka cika ta da addinin gaskiya ba, to ka cika ta da natsiya. In baka cika ta da bin Allah ba, ka cika ta da bin shaiɗan. Dole ne sai ta yi wani abu, ba za ta zauna haka nan ba, ba zai yiwu ba. Don haka kaga ba zai yiwu a ce ga wani abu da ya shafi rayuwar al'umma amma babu addini a ciki ba, kamar da wasu ƙwarin su raba siyasa da addini. Wannan ba zai yiwu ba, ba constitution ba, ko menene ya raba siyasa da addini, ba za su rabu ba. Ba zai yiwu ba, saboda wannan addini juz'un ne, wani ɓangare ne na rayuwar mutum. Na wani ɓangare ne rayuwar mutum. Shi ya sa za ka ga musulmi yana son addininsa na musulunci, yana son ci gaban musuluncin. Haka nan za ka samu kirista, tunda ya imani da kiristancinsa, yana son addininsa. A bisa mizani na ɗan adam, ba kuskure ba ne ka so abin da ka yarda shi ne gaskiya. Kirista da ya yarda kiristanci ne gaskiya, ya so kayansa ba. A bisa mizani na ɗan adam, bisa mizani na mutuntaka, ba kuskure ya yi ba, don abin da ya yarda da shi kenan. To haka nan kai ma musulmi dole ne ka so, ba yadda za a yi kana musulmi kuma ka san muhimmancin addininka, ka riƙa jin cewa addininka ba ruwansa. Ta yaya addinin da ya zo don ya tsara rayuwarka gaba ɗaya, wanda ka cokam abin da ka zo duniya don shi kenan. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, don wannan ka zo duniya kuma ka ce ga wani abu da ya shafi rayuwarka gaba ɗaya, amma addinin ba ruwansa. Wannan ya taɓa wa hankali, ko da an ce ma an rubuta ko wasu sun faɗa da baka, ba gaskiya ba ne. Dole ko dai yana bautawa addinin gaskiya ko kuma yana bauta addinin san zuciyarsa, amma dole ne akwai wani addinin da yake taka rawa a rayuwarsa. Malam yace fal maghdubi alaihim alladhina ya'rifuna al-haqqa wa la yattabi'unahu kal yahud, waɗanda aka yi hushi da su, su ne waɗanda suka san gaskiya amma ba ta aiki da ita, sun san gaskiya amma ba ta aiki da ita, kal yahudi, kamar yahudawa, wato yahudawa ɗaya ne daga cikin waɗannan, ba wai su kadai ne al-maghdubi alaihim ba. Kada ka zaci in an ce al-maghdubi alaihim ka ce yahudawa kenan, a'a, su ma a cikin wata tawaga suke, amma dukkan wani wanda ya san gaskiya amma ya yi bari sai ya aike da gaskiyar, ko ma ya yaƙi gaskiyar, ko ya sa ƙafa ya take saboda wani abu na duniya, to ya shiga cikin al-maghdubi alaihim. Wadhdalluna alladhina ya'maluna a'malal qulubi wal jawarihi bila ilmin kan nasara. Haka nan batattu su ne waɗanda ya'maluna a'malal qulubi, suna ayyuka na zuciya, wal jawarihi da ayyuka na gabbai, bila ilmin amma ba tare da ilimi ba. Malai yace kan nasara, kamar nasara, kaga ba su kadai bane kenan, dukkan wani wanda ya cika wato ya sifantu da wannan sifa to shi ma yana cikin abdallun. Duk wani wanda ya san gaskiya, duk wani wanda ya jahilci gaskiya, ya ki neman saninta, kuma yake ayyuka da jahilci, to wannan yana da wani kaso daga cikin wannan aya. Malai yace wali hadha wasafa Allahu al-yahuda bil ghawaya, saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya sifanta yahudawa da bata, fi qawlihi, inda yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq, da sannu zan karkatar da waɗanda suke girman kai a doran ƙasa ba bisa gaskiya ba, da sannu zan karkatar da su daga ayoyina. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, idan suka ga kowace irin aya ba za su yi imani da ita ba. Wa in yaraw sabilar rushdi, idan suka ga tafarkin gyara, la yattakhidhuhu sabila, ba sa daukan shi tafarki. Wa in yaraw sabilar ghayyi, idan suka ga tafarki na halaka, yattakhidhuhu sabila, za su rike shi tafarki. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, haka kuwa ta faru saboda sun ƙaryata ayoyinmu, wa kanu anha ghafilin, sun kasance gafalallu anha gabarin ayoyinmu. Wannan aya zai yi wuta zama cikon bayani ne na abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Musa da mutanensa magana da shi, inda Allah yake cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' fakhudhha biquwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Ubangiji ya rubuta wa annabi Musa a cikin allinan at-taura kowane irin abu da wato bayanin kowane abu da wa'azi a ciki. Allah ya ce da shi fakhudhha biquwwa, rike wannan allinan at-taura din da karfi, wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, ka umarci mutananka su yi riko da mafi kyan abin da take ciki. Sa'urikum daral fasiqin, sannan zan nuna muku gidan fasikai ko garuruwan fasikai. To wannan aya sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq, yana yi wa ya zama ci gaban waccan magana ce. Ubangiji yana magana da annabi Musa da mutanansa, domin banu Isra'il, mutanen annabi Musa alaihi salam, sun kasance suna jin tsoron mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ce su je su shiga a wurinsu su yaƙe su fitar da su, su ne aljabbaruna, abin nan Ibraniyawa ne a Sham, inda Allah yake cewa qala Musa liqaumihi ya qaumi idkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, ku je ku shiga ƙasar da Allah ya rubuta muku, ya wajabta muku shigarta, kada ku juya baya ku koma kuna asararru. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilu, kace a cikinta akwai mutane wanda suke jabberawa, waɗanda suke da kasawa, busasshiyar zuciya, marasa tausayi, mu ba za mu iya shiga cikin wannan kasa ba hatta yakhruju minha, sai dai su in sun fita sun ban mana sai mu shigo. Ka duba wannan maganar banza, ya za a yi mutane da ƙasar su kawai su fita su ce ku shigo, fa yakhruju minha, in sun fita fa inna dakhiluna, to mu kuma za mu shiga. To kaga suna tsoron su shiga. Annabi Musa ya yi ta musu wa'azi da shi da رجلان ده الله يفدا قال رجلان من الذين يخافون ان انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين اما ده سكا ساكي تشا سوفا بذا سو شغب متكر متانن نن سنان قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائد mu ba ba za mu shiga ba kai da ubangijin ka da yace ku shiga din ku je ku shiga ku yakin kun gama da su kun murtsike su kun gawar da su sai ku zo ku gaya mana sai mu shiga to wannan aya tana iya yiwa sa'urikum daral fasiqin sune gidajen waɗannan mutanen da Allah ya ce su shiga su yake su kuma ubangiji ya ci gaba da gaya musu cewa wato kamar suka yi tambaya suka ce ya ubangiji ta yaya zaka nuna mana daral fasiqin wanda kake yi mana alkawari da shi sai aka amsa musu sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq zan kawar da wato zan wato karkatar da masu girman kai a doran kasa daga ayoyina anan asarhu zai daukar ma'anar addafu wato zan kare ayoyina daga waɗannan masu girman kai ba za su iya rushe ayoyina ba ayoyin Allah sune shari'a Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam taura ba za su iya rushe wannan shari'a ba za su iya bata ta ba zan kare wannan shari'a ta hanyar karkatar da su daga wannan shari'a ba za su iya mata komai ba kenan kamar ubangiji ya musu alkawarin zai ba su dama su iya murkushe waɗannan mutane ta hanyar ubangiji shi zai dauki nauyin wato ba su kariya daga waɗannan mutane to kaga anan kenan asarfu abinda ubangiji yake nufi da shi shine kulawa da mutanen da annabi Musa da mutanansa ta hanyar saman musu da dukkan hanyoyin da za su yi nasara akan waɗannan mutane masu ƙarfi ko ta hanyar da jefa tsoro a cikin zuciyarsu yayi kace-kace da haɗin kansu da kalmar su ubangiji madaukakin sarki ya samar da wasu bala'ai da masifu waɗanda za su ruguza tanadin waɗannan mutane wannan kenan ko kuma jumlar wannan sa'asrifu an ayati da kasance wato ansace da Allah yake ba musu cewa to idan mun shiga wannan kasa mutanen nan za su yi imani da ayoyin da Allah ya ba annabi Musa kamar wannan tambaya suka yi ubangiji ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq dukkan wani wanda yake girman kai a doran kasa ba bisa gaskiya ba to zan karkatar da shi gabarin ayoyina saboda haka ba za su yi imani ba saboda an riga an halicce su da wannan girman kai saboda haka kaga anan asarfu yana nufin dabi'a ce da ubangiji madaukakin sarki ya halicci waɗannan mutane da ita ta girman kai wanda wannan girman kai shi zai hana su karɓi gaskiya kamar yadda al-Hasan al-Basri yake cewa inna min al-kuffari من يبالغ في كفره وينتهي الى حد اذا وصل اليه مات قلبه a cikin kafirai akwai wanda kafircin sa yakan kai matuka ko shi ya kai matuka cikin kafircin sa yayi nisa kwarai da gaske ya zurfufa a sha'anin kafirci har ya kai wani mataki da idan ya kai wannan matakin zuciyarsa za ta mutu saboda haka ko an shekara ana gaya masa gaskiya ba zai fahimce ta ba to kamar ubangiji yana gaya wa kafirai na larabawa wannan magana kamar ana hannunka mai sanda gare su da cewa ubangiji madaukakin sarki zai ba wa ayoyin da annabi ya zo da su na shari'a kariya ba za su iya karya wannan shari'a ba za su iya karya wannan addini ba kuma da dama daga cikin su ba za su yi imani ba saboda girman kan da suka ɗabi'antu da shi girman kai wani abu ne mai haɗari sifa ce ta ubangiji wanda duk ya ɗora girman kai a kansa to ya ɗauki wata sifar ubangiji ne ya yafa a cikinsa Allah shi ne al-mutakabbir dukkan wani wanda zai zama al-mutakabbir to babu shakka wannan ya ɗauki sifar ubangiji ne ya sa wa kansa to kuma duk mutumin da yake da girman kai to ba zai karɓi gaskiya ba in ka ga ya karɓi gaskiya to ya saki girman kan amma matuƙar girman kan na tare da shi to ba zai saurari gaskiya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta girman kai da cewa al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine take gaskiya ko har wato harba gaskiya, mutum ya sa kafa ya harbe gaskiya, yana ji ana faɗa masa amma ya yi kunnen ƙoshegu kamar bai ji ba, wa ghamtun nasi, da ulaƙanta mutane. Annabi ya ce wannan shine girman kai, amma duk mai girman kai ba zai yi ilimi ba, duk mai girman kai ba zai san alƙur'ani ba. Shi yasa lokacin da wani ɗan bid'a ya ce Ibn Taymiyyah ya fiye girman kai, aka ce kai ƙarya kake yi, babu yadda za a yi mai girman kai ya san alƙur'ani kamar yadda Ibn Taymiyyah ya san shi. Inda yana da girman kai ba zai san ayoyin Allah haka ba, don Allah cewa sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq. To tunda kaga Allah ya makkana shi ga sanin alƙur'ani, babu shakka wannan sifar da kake jifan shi da ita ba shi da ita. Zaka a guji sifantuwa da girman kai. Girman kai kamar yadda Bahaushe yake cewa rawanin tsiya, saboda haka mutum zai tsiya ce ta fuskar addininsa, ta rayuwarsa kuma Allah ya kiyashe tsiya ce a lahira. Sannan wannan magana sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq, yana yiwuwa har ila yau ta zama magana ce da Allah madaukakin sarki yake wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kai tsaye, wato da shi ake gaya masa cewa, Allah yake gaya masa cewa duk masu girman kai a cikin al'ummarka zan karkatar da su, zan wato karkatar da su daga sanin ayoyina, daga fahimtar ayoyina. Sai ya zamana kamar wata jumla ce ta shigo cikin kissar Annabi Musa, kissar Banu Isra'il, bayan Allah ya ce sa'urikum daral fasiqin, sai kuma Allah ya yi hannunka mai sanda ga waɗannan fasikai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fama da su saboda girman kansu da ainihin dagewarsu akan kafirci da bijirewa imani. Allah ya ce allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq, waɗanda suke yin girman kai wato a doran ƙasa bighayril haqq, ba tare da gaskiya ba. Wato Allah ya ce fil ardi dan ya nuna cewa girman kansu bai tsaya a kansu su kadai ba, ya mamaye ko ina da ina, tasirin girman kansu ya shiga ko ina da ina. Wato ba su kadai bane ba za su karbi gaskiyar ba, amma su kyale mutane su yi addinin su, a'a, saboda girman kansu duk ma wani wanda suka ga yana son ya rike addinin fada suke da shi. Shi yasa Ubangiji ya kara kalmar fil ardi dan ya nuna girman kan nasu bai tsaya kansu su kadai ba, ya shafi doran kasa gaba daya, duk inda suka san cewa ga wata gaskiya ana kokarin dasa ta, to kuma za su yi kokari da su ballata. Inda suka ga za a yada gaskiya za su yi kokari da su toshe wannan tafa, wato wannan kafa. Sannan Ubangiji ya sifanta girman kai ya ce bi ghairil haqqi, wannan dan a kara nuna maka munin girman kan. Wannan ita ce ake kira sifatul kashifa, ba wai kaidi bane. Ubangiji ya sanya wa girman kan a ce akwai girman kai bi ghairil haqqi, akwai girman kai bil haqqi, babu wani girman kai bil haqqi da wani bi ghairil haqqi. Wannan sifa ce kashifa, dan a kara fito da munin girman kan. Akwai magana da ta shahara a bakunan wasu, al-kibru al-mutakabbiri sadaka, ce girman kai ga mai girman kai sadaka ce. Wannan ba haka take ba, don wani yana girman kai ba daidai bane kai ka kokoye shi a girman kansa, nuna masa za ka yi abin da yake ba daidai bane, ba kai ma ka rika yin girman kan ba. Saboda haka wannan sifa ce kashifa, wato abinda ake nufi da sifa kashifa, sifar da za ta yaye maka shi abinda ake magana a kansa. Wato da Allah ya ce zan karkatar da waɗanda suke girman kai a doron ƙasa ba bisa gaskiya ba, dan a fito maka da cewa girman kai ba a yin shi sai bisa, wato ba a yin shi bisa gaskiya, sai a rashin gaskiya. Kamar yadda Allah yake cewa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi, wanda duk ya kira wani ba Allah ba, ya bauta ma wani abin bauta ba Allah ba, la burhana lahu bihi, wanda ba shi da wata hujja a kansa. Akwai mai bauta wa wani Allah da hujja? Babu. Wannan sifa ce la burhana lahu bihi, dan a nuna maka cewa duk wanda zai bauta wa Allah, duk wanda zai bauta wa wani Allah, to ba shi da hujja. Kamar yadda hadisi yake cewa la yahillu lirajulin لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله جنم متم مسلمي wanda yake shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne jinin sa bai halatta ba sai a dalilin dayan uku kaga anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmi wanda yake shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah akwai musulmin da baya shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah in dai har baya shaidawa babu abun to ba musulmi bane kaga kalmar yashhadu an la ilaha illallah sifa ce kashifa Allah ce wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha kowace irin aya suka gani kowane irin dalili suka gani ba za su yi imani da shi ba saboda taurin kansu da bujurewar su da kuma kiyayyar da suke wa Allah da manzansa wa in yaraw sabilar rushdi in sun ga tafarkin shari'a tafarkin istiqama shine tafarkin da yake sadarwa zuwa ga Allah yake sadarwa zuwa ga aljanna tafarkin as-siratul mustaqim لا يتخذوه سبيلا با سا رقن سا امتصين تفريكي واتو با سا بين wannan تفريكي با ما تشاور سبي وان يروا سبيل الغي ان سن شكن سن ga kuma tafarkin halaka tafarkin barna wanda zai kai su zuwa ga gidan wutar jahannama yattakhizuhu sabila dan da nan sai su rike shi tafarki saboda lalacewar da gurbacewar zuciyarsu zuciyar ta gurbace don haka za su rika ganin ƙarya kamar ita ce gaskiya gaskiya kuma su rika ganin ta ƙarya za su rika ganin maƙiyinsu kamar shine masoyinsu za su rika ganin masoyinsu kuma kamar maƙiyinsu wanda duk zai ce da kai bar abinda zai kai ka ga hushin Allah masoyinka ne wanda duk zai sa ka kai abinda zai jawo maka hushin Allah maƙiyinka ne inna shaytana lakum adu fastakhizuhu aduwa shedan da zai saka kai abinda Allah baya so abinda Allah ya hana to makiyi ne daga ka dauke shi a matsayin maki to idan zuciya ta lalace ta gurbace to gaba daya ma'aunin mutum birkicewa yake sai rika awo ba daidai ba don haka abu mai abu abinda yake fariqal sai rika ganin shi fakin irin wurin da yake da haske sai rika ganin shi duhu irin gurin da yake da duhu kuma sai rika ganin shi haske baki kuma sai rika ganin shi fari ya kasa bambancewa tsakanin masoya Allah da makiya Allah ko ya rika daidaita su ko kuma ya rika fifita makiya Allah akan masoya Allah wannan lalacewar zuciya ce inda zuciya ta lalace to gaba daya mawazin ma'aunan mutum gaba daya birkicewa suke sai su rika yin aiki ba daidai ba saboda haka inda ya kamata su yi gaba sai su yi baya inda ya kamata su yi sama sai su yi ƙasa don haka duk a rikice zai rika ganin abubuwa sababu abinda ya kai gyaran zuciya in kana so ka zama kana gano abubuwa yadda suke to yi kokari ka gyara zuciyarka in ka gyara zuciyarka sai Allah ya jefa maka haske wanda a shi za ka rika tafiya cikin mutane duk inda ka sa ƙafa za ka san a ina yanzu ka sa ƙafarka inda ya dace ne ka sa koko inda bai dace ba ne ka ɗage ƙafarka amma man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha haka wanda Allah ya raya shi ya raya masa zuciya zai sa masa wannan haske wanda zai rika tafiya da shi a cikin mutane zai rika gane inda ya kamata ya sa ƙafa da inda bai kamata ya sa kafarsa ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ya tsayar da zuciyarsa akan addini kada ya bar zuciyarsa ta birkice in ta birkice al'amura sun lalace ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zuciya ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم ذا مرق ججو يزوج يسو مرق ججو يغننس كما لم يؤمنوا به سوّد بسي إيمان إلى القرآن بأكرم فرقو وأن يجاو مك بركة زوج يسو سيبو بسو أتكين ششجنس سنة الكانية nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, suna irkani a cikin shishigin su, suna fadi tashi ba dare ba rana, suna kashe kudi amma a cikin aikin banza. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sifanta yadda zuciya take jirkicewa, ya fadi wato laifuka da mutun zai yi, duk sanda yayi laifi nukita fi qalbihi nuktatan sauda, sai ai bakin dugo a zuciyarsa, sanda ya saba Allah bai tuba ba, sai wani bakin dugo ya sauka akan zuciyarsa bayan da tana farakan. In ya tuba a goge, in bai tuba ba ya sake yin wani, dan shi wannan dugon baki da zai sauka akan faifan zuciyarsa ba zai tsaya shi kadai ba, sai ya jawo wa kansa dangwa. Saboda haka sai ya kara fadawa cikin wani laifi matukar bai tuba ya kawar da shi, kamar da kasan mota ko wani karfin abin da wani inji mashin ko keke da wani karfe zai samu matsala a jiki baka canza shi ba, to karshe zai bata na kusa da shi, karshe zai bata na kusa da shi, kawai sai ka zo ta da mota sai ka ji ta tsaya, ko kana cikin tafiya a Gosulo sai ka ji kawai kiki ta tsaya ta mutu, ayi ma ta kitu ruwa, ayi ta zagin ka ka ja Gosulo. To haka zuciya take idan wannan bakin dugon na saban Allah ya diga a kanta, baka tuwo baka nemi gafara, to ba zai zauna haka nan ba, sai ya jawo kansa dan uwa haka har zuciyar ta dawo ta yi bakakirin kai da Annabi yake ta hatta yasira qalbu aswada mirbadan ka bi khuz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, zuciyar ta zama bakakirin kamar kifaffan kofi, kofin da aka kife shi ka ga abin me zai zauna a ciki, ba abin da zai zauna a ciki, ko te kun maliya ka tsoma shi ka dago shi zai taso a babu a banza, ba zai riƙe komai ba. Shi yasa ya ce la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, bai san alheri ba sai kuma san abin da ba alheri ba ya kokarin kauce masa. To shi ne Allah madaukakin sarki yake faɗa nan, saboda zuciyar ta mutu in sun ga hanyar shari'a la yattakhidhuhu sabila, ba sa daukan wannan hanyar da za su bi, ce kai wannan ta kuce ustadai ba mu ba. Idan kuma suka ga hanyar barna jikinsu yana rawa, haka za su bi. Allah ce zalika, wannan abin ya faru gare su, girman kan nan ya faru gare su, da batan nan da suke ciki, da fagamniyar nan da suke ciki, duk ta faru gare su bi annahum kazzabu bi ayatina, saboda sun kare ta ayoyinmu. To anan Ubangiji yana faɗan dalilin da yasa wannan girman kan ya same su, dalilin da yasa ba sa riƙe gaskiya su yi aiki da ita, ba sa gujewa ƙarya su yaƙe ta. Dalilin da ya kawo haka shine bi annahum kazzabu bi ayatina, sun kasance sun ƙaryata ayoyinmu. Wato nan sai aka kawo fi'ili madi, ka duba sauran af'al na baya duk sai aka kawo su af'al mudari'a. Wa in yaraw kull yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq, yatakabbaruna kaga fi'ili ne mudari'i. Wa in yaraw la yu'minu, kaga af'al ne mudari'a. La yattakhidhuhu, yattakhidhuhu duk af'al ne mudari'a. Al-af'al al-mudari'a an kawo su dan a nuna cewa waɗannan sifofin suna tare da su kuma suna tajaddudi, wato suna sabuntuwa, ba sau ɗaya za su yi abin ba, haka za su ci gaba da rayuwa kullum a cikin girman kai, ba wai yau su yi girman kai ba kuma shikenan su watsar, a kullum cikin girman kai, sannan kuma kullum cikin nisantar wato hanya ta shari'a, kullum kuma cikin fadawa cikin hanya ta bata, wato aikin zai ta istimrari ne, kamar yadda aka san fi'ili mudari yana nuna istimrar fil hali wa fil istiqbal, da yanzu da nan gaba. Nan kuma sai Allah ce zalika bi annahum kazzabu, ba a ce yukazzibuna ba, aka yi amfani da fi'ili madi dan a nuna cewa wannan sifar da take tare da su tsohuwar sifa ce, daman ta daɗe tare da su, ba wai yanzu ba ne, an gane, dan a nuna cewa sifa ce kadima, daman sun daɗe haka suke. Wannan shi yasa har Allah ya khatmi ya rufe zuciyarsu, ba sa iya gane tawayensu da nakasarsu, ba sa iya gyara kansu, don haka ba za su wuce, ba za su gushe ba, suna girman kai suna yi wa ayoyin Allah tawaye, ba za su gushe ba, suna halaka kubatattu. Kazzabu bi ayatina, wato anan ubangiji yana nuna maka adalcinsa. Allah bai musu wannan sakamako ba sai da su suka zabi hanyar wannan sakamakon, wato ba haka kawai Allah ya sanya dabi akan zuciyarsu ba, sai da suka zabi bin tafarkin da za a sa musu dabi din shine a tafarkin ƙaryata ayoyin Allah. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilina, sun kasance gafalallu, wato gaba ɗaya ma ba sa tunaninta. Wato kakkai mamaki a ce ga wani mutum gaba ɗaya ma baya tunanin me Allah yake so a gurinsa, me ya baya so, wannan baya gabansa, wannan shine tsabar gafala. Akwai gafala wacce mutum zai yi ba da gayya ba da ganganci ba, to wannan ba a kama mutum da ita. Mutum ya gafala bai yi sallah ba, misali wani abu ya ɗauke hankalinsa har lokaci ya zo wuce sai ya faɗa ku, kaga muna magana har lokacin sallah ya zo wuce ban kula ba, to wannan ba a kama mutum da wannan gafala. Shine zaka ga malaman usuli suna cewa yamtani'u takliful ghafili, wato mutumin da yake gafalalle bai yiwa a kallafa masa wani aiki. To wannan yana nuna gafalar da ba ta ganganci ba, amma gafalar da take ta ganganci wannan ita ce gafalar da mutum ya sa kanshi cikin ɗan ƙungiyar gafala, wato da gangan ya yanki wato tikiti ya shigar da kansa cikin wannan ƙungiyar, ba wai wani abu ne da ya bujuro masa ba saboda mantuwa, a'a shi yasa Allah ce wa kanu anha ghafilina. Ubangiji ya amfani da ismul fa'ili, suka kasance gafalallu anha gabarin wato wannan aya din, wannan ayoyi da Ubangiji madaukakin sarki ya ainihin aiko da manzanninsa da ita. Sannan malam ya ci gaba da cewa wa wasafa al-alima allazi lam ya'mal bi ilmihi bidhalika, hakanan Allah madaukakin sarki ya wasafta malamin da bai yi aiki da iliminsa ba, Allah ya wasafta shi da ainihin giwaya, wato halaka, sanin gaskiya a take gaskiya. Inda Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa, har zuwa karshen aya. Wanda wannan aya tana magana akan miyagun malamai wanda Allah ya ba su ilimi, ya sanar da su gaskiya, amma kuma suka take gaskiya, suka boye ta, suka kira mutane zuwa ga ƙarya, suke mata faskurima, suke mata gyaran fuska, suke bankara ayoyin Allah don su dace ainihin da abin da yake ƙarya ne. Waɗannan insha Allah su ne abin da za mu yi magana a kansu a sati na gaba, sati mai zuwa. Allah ya kai mu dare da lafiya. Wanda wannan aya ta fito da sifar su ƙarara, kamar yadda za mu ji fassarar ta biiznillahi a sati mai zuwa. Da fatan Allah ya mana gamdakatar abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wannan yana cewa ina son a yi min bayanin waɗannan hadisan, ko wannan hadisin da kuma abin da yake karantarwa. An Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. To an karbo daga Anas, Allah ya kara masa yarda, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yassiru, ku saukaka, wa la tu'assiru, kada ku tsananta, wa bashiru, ku yi albishir, wala tunaffiru, kada ku ainihin bazaba mutane, kada ku kore su. Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi yana nuna ɗabi'ar wannan addini gaba ɗaya, wato addini ne da ya zo da sauƙaƙawa, babu tsanani a cikinsa. Duk wanda ya ce a musulunci akwai tsanani, ƙarya yake wa musulunci. Duk abin da yake musulunci sauƙi ne, haka Allah ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra, sauki Allah yake nema da ku, gare ku ba tsanani ba. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Ubangiji bai sa muku kunci da wahala a cikin addini ba. Saka babu kunci, babu wahala, babu tsanani a cikin addini. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahad illa ghalaba. Addinin nan addini ne dan sauki, addini ne mai sauki, babu wanda zai ja ya rukuma da wannan addinin sai addinin ya kada shi. Wato duk wanda ya ebo da zafi to karshe zai zubar, ba zai iya kaiwa bakin sa ba, in ma ya kai zai furzar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu bil hanifiyyati samha, an aiko ni da addinin da yake ya karkata zuwa ga gaskiya kuma mai sauki, babu wani abu mai tsauri a addini. Shi yasa zaka ga idan mutum ba zai iya yin abu ba saboda ba ya da istiqa'a, ba shi da ikon yin sa, sai ya saraya ko dai a canza masa da wani wanda zai iya, kuma a sarayen masa da shi duka. Haka addinin ya zo, mutumin da ba zai iya tsayuwa a sallah ba sai aka ce ya azumi salli qa'iman in istata'ta wa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa 'ala janb. Kai sallah a tsaye, in ba za ka iya ba kai a zaune, in ba za ka iya zo kai a kishingide, wato in ba za ka iya yin wannan bai yi wannan, in ba za ka iya yin wannan bai yi wannan. Haka fallan ta azumi wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wanda da yake rashin lafiya ko kuma yana matafi to sai ya rama a wasu kwanakin, sai aka dauke masa yin azumi a lokacin da yake rashin lafiya saboda kai ya wahala. Aka dauke masa yin azumi a lokacin da yake halin tafiya, in ya dawo gida ya huta to sai ya rama. Wanda duk sauki ne da wannan addini yake da shi. Idan ka rasa ruwa ko kuma amfani da ruwa din zai sa ka shiga wani hali na kakanuka, yi aka ce sai kai taimama. In kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Naka ubangiji yace in ba za ku saboda tafiya ba ruwa ko rashin lafiya ba za ku yi amfani da ruwa ba saboda rashin lafiyar ba zai warke ba ko zai karu, sai aka ce kai taimama, mana sai aka canza maka wani wanda zaka iya yi. In kai tafiya zaka iya yin kasaru. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لا شيء إذن كي تفيا أولاً كسابا لي فيك يكسروا إن كنا جن صوراً كافرين سفتنيكم. يا على ابن أمية يتنبي سيدنا عمر يتشي ني وانا آية تنا دنباني إشكالي سنة للي كتدني أنت إن كنا جن صوراً كافرين سفتنيكم يكسروا تو ينزكم باما جن ونطورو kenan muna tafiya ba za mu yi kasaru ba. Yace wannan tambayar da kai nayi wa ma'aiki irin ta sallallahu alaihi wa sallama, sai annabi yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata, sadaka ce Allah ya muku dan haka ku karbi sadakar sa. Balma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yakrahu an tu'ta ma'siyati. Allah yana sha'awar ya ga yayi maka sauki, kai aiki da saukin da yayi maka kamar yanda baya so ka saba masa. Wanda tace dabi'ar wannan addinin, Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam makhtira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Ba a taba bawa annabi sallallahu alaihi wasallam zabin abubuwa guda biyu ba, daya mai sauki daya yafi shi sauki, sai ya zabi wanda yafi saukin a cikin mai sauki ma da mafi sauki, dan cewa ta illa ikhtara aisarahuma, wato dukansu masu sauki ne amma ɗaya ya fi ɗaya sauki, to sai annabi ya ce to na ɗau wannan mafi saukin, matuƙar dai mafi saukin nan ba laifi ba ne. To wannan ita ce ɗabi'ar addinin gaba ɗaya, sauki ne. Ka ce in kana sallah da mutane kada ka nannago baƙara ko Ali Imran, ka ɗauko sabbi hisma rabbikal a'la wal layli idza yaghsha wad duha, dan a ciki wataƙila akwai mara lafiya, akwai mai buƙata, akwai tsoho, akwai wanda yake mara lafiya, akwai wacce take shayarwa ɗanta yana ta kuka. Don haka kada ka riƙe mutane da yin takara da tilawa kan wani sai ya zo masallaci sai fara gwada tilawarsa amma a gida shi kadai ba zai yi ba yace idan kai wa mutane limanci fa idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa in salla li wahdihi falyutawwil ma sha'a in kai wa mutane sallah ka dan tsagaita in kuma za ka yi kai kadai to ka tsawaita yadda ka so to sai ya zama akasi in mutum zai shi kadai sai ya gajarta in zai da mutane sai ya tsawaita annabi yace ina shiga sallah da niyyar in dan jata in naji kukan yaro sai in takaita akan yadda ne niyya domin tausayawa wannan mata da danta yake kuka wannan duk bai sai ya fito maka da saukin addini ba saboda ka wanda zai tuhumi addini da cewa dan zafi ne ko addini yafi ya matsantawa to wannan yana yi wa addini sharri kazafi kariya yake babu wata koyarwa ta addini sai dai in an jahilce shi in ka jahilci addini kam zaka sha wahala zaka sha wahala kai tafiya kai ta cika sallah wanda suka san sunna suna kai kasaru kada ganin su ce kai ba za ka yi ba sai ka je kai ta cikawar da ba ai ba a ce laifi ne ka cika ba cika amma dai wancan yafi ka samu lada mai yin kasar ko ka ga ana aljam'u bayna salataini ka ce illa idza shadda safaru illa idza shadda bihi sayru sai an yi wahala a tafiya sannan za a hada salloli biyu shikenan sai ka je in ka wahala ka hada mu kam za mu hada ko ba mu hala ba to wanda in ka jahilci sunna sai kai ta shan wahala ana sanyi kuruku sai ka kasa yin shafa akan safarka ka ce illa idza tataba alaiha yumkinu tatabu almashi alaiha sai dai in za ka yi tafiya akan ta ba za ta tsage ba sannan za ka yi waye ce maka khuffu akhfaf din sahabbai ba ta tsagewa sahabbai da suke rayuwa cikin talauci kayan da suke sawa ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi ruku'u kada mata su dago su bari sai maza sun dago saboda kasu ga al'aurarsu kayan da yake sa ma a yage yake bare ka ce takalminsa sabo ne ba tsage yake ba ko hoffinsa sabo ne ba tsage yake ba ko magagari gari irin Madina wanda duwatsu ne ka sa hoffi a garin Madina kana yawo da shi ga talauci kayan da za ka sa a ciki ma ka kasa canzawa annabi kuma bai taba ce musu ka ku shafa akan hoffin ku ba in ya tsage saboda ka wannan sharadi ne wanda mutum ya rike shi kawai wahala zai sha almuhim dai wannan shine abinda ake nufi da saukin addini ba ana nufin ka rika yi wa wato ka rika soke sunnonin manzo Allah da sunan tsanani ba a ce kada ka saki wandanka yana jan kasa ko ya wuce idan sawu ka ce kun fiye tsanantawa me tsananin a ciki me tsananin a ciki baka gani gogi ba irin yadda suke sa wani dan shot me ake cewa shotni ka ko sai to kana nufin niga zai dai sha wahala dai haka me a ciki ba zazzabi za ka yi ba ba ciwon kai za ka yi ba rashin lafiya za ka yi ba asara za ka yi ba ba ashara za ka yi ba to me wahalar kawai san zuciya ne san zuciya a ce ka tsaye da gemu ka ce kun fiye tsanantawa me a ciki haka Allah ya so ya kammala ka ya baka kamalar gemu Aisha in za ta yi rantsuwa takan ce wallazi jammala rijala bil liha na rantse da wanda yayi wa maza ado da gemu shi kaga ado ne ma saboda haka ba irin wannan bane dan wasu suna daukan nusus na addini su sashi ba a mahallin sa ba a tafsirin da muka yi ranar juma'a sai suratul a'la inda Allah yake cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra mun dan yi bayani akan saukin wannan addini da kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dabi'a sa dukkan sauki ce saboda wannan da Allah ce fa yassiruka lil-yusra wanda yace ina son ayi mun bayani game da hadisin da yake cikin sahih muslim wanda yake magana akan sahabin da yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsa ina mahaifina manzo sallallahu alaihi wasallam yace mahaifinka yana wuta har mutumin ya tafi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai yace abinda nake nufi babana da babanka suna wuta malam menene ingancin wannan hadisi ta fuskar inganci ya inganta kamar yadda kace muslim ne ya ruwaito shi a cikin sahihinsa kuma malamai da dama sun bi ta kansa sun masa sharhi manya-manyan malamai irin su al-Mazari a cikin littafinsa al-Mu'lim fi sharhi sahih muslim ko bi fawaid sahih muslim hakanan al-Qadi Iyad a cikin littafinsa ikmalul mu'lim al-Qadi Iyad shine mai littafin ash-shifa الشفاء في معرفتك وبمعرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم littafin da yake maganar haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bi ta kan wannan hadisin har yayi mai ƙarin bayani bai soke shi ba bai ce kiyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ana jin ka isa ka ce mai ashafa makiyin manzon Allah bane ko dai izala ne haka nan An-Nawawi a cikin littafin sa Al-Minhaj ya kawo ya bi ta kan hadisin ya masa sharhi sa duk wanda suka yi wa Sahih Muslim sharhi sun bi ta kansa sun masa sharhi abin mamaki ne abin mamaki sai dai kuma ga wanda ya san ɗabi'a ta mai kin gaskiya ko mai faɗa da masu gaskiya ba zai mamaki ba tunda shi ne abin da ake kira hawa ɗin bin son zuciya ɗin wato ka ga abu ya gashi nan amma kuma saboda son zuciya sai kai biris kai ƙememe ka je kai ta faɗa wani abu daban su kuma jahilai miskinai bayan Allah ba su san inda ake tafiya da su ba a ce ɗan izala sun ce babu rashin adalcin da ya kai wannan a kafirta ɗan izala a ce wai ya ci iyayen manzo Allah suna wuta subhanallahi to kaga kafin ka kafirta ɗan izala sai kafirta muslim mai littafin sai muslim muslim ibn al-hajjaj al-bajirin bukhari sai ka fara dan shi ya rubuta ɗan izala ba shi ya kirkiro hadisin ba sai ka fara kafirta shi muslim ya biyo daga malaminsa sai ka kafirta malamin muslim shi ma ya jiyo daga malaminsa haka har isnadin ya zo kan Hammad ibn Salama daga kan Hammad ya je kan Sabit daga Sabit ya je Anas duk sai ka kafirta su tunda ba dan izala ne ya rubuta isnadin ba duk sai muslim na duniya akwai hadisi kaga ai san zuciya ne ka zo kana gaya wa mutane ɗan izala sun kafirta su tare da cewa wani abu ne wanda yana cikin littafin da al'umma ta karbe shi Bukhari da Muslim littafai ne guda biyu da in ka duba littafin Musalla duka suna cewa talaqathu mal umma bil qabul da al'umma ta karbe su ba dan izala yayi su ba shi wanda yayi din nan bai ma san da izala a duniya ba wa yake magana izala a zamanin sai Muslim a zamanin Muslim wa yake magana izala to kaga san zuciya ne na ƙarshe mutum yazo yana fadar wannan kuma da rawani a kansa da rawani a kansa to wannan rawanin na menene dan Allah ya kamata in ma kana da wani ra'ayi in ma kana da wani ra'ayi naka ko ka ce hadisin kai baka ba ingantacce bane ko baka yadda da shi ba sai ka faɗa amma ba ka yi ma wasu kazafi ka ce su suka kirkiro ko su suke cewa ko ka kafirta su ba Suyuɗi yana da risala akan wannan da ya ja ya ce shi bai yadda ba ya yi ƙoƙarin ya soki Hammad ibn Salama wanda maganarsa a ta fuskar ilimin hadisi ya tashiyar magana ce Hammad ibn Salama ɗaya ne daga cikin mutane guda biyu da suka fi kowa sanin hadisin Sabit al-Bunani shi ya sa ma Imam Muslim ya rawaito hadisan Hammad da Humaid ibn Abi Humaid al-Tawil waɗannan mutanen biyu su suka fi kowa sanin hadisan Sabit kuma shi ya fi kowa sanin hadisan Anas saboda haka wannan shi ne asahu min asahi ahadithi Anas wannan yana nan rubuce a cikin littafin jarhu wa ta'dil al-jarhu wa ta'dil na Ibn Abi Hatim akwai a ciki cikin littafin tahzibul kamal tahzibul tahzib cikin littafin al-mizan da sauran littafai cikin sayar alamin nubala tazkiratul huffaz duk manya littafin da jarhu rubuta wannan da su yi wannan yayi wannan rubutu wasu malamai suka ja da shi suka yi masa martani irin su Mulla Ali Qari inda yayi littafin i'tiqadu Abi Hanifa fi abawayin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin Mulla Ali Qari min miftahul binan miqatul mafatih sharh mishkat al masabih ba dan Najeriya bane ba malamin yau bane ya jima don haka idan da mutum zai shiga gonar ilimi da adalci sai ya shiga shi ma ya yi noman sai hudarsa ya shigo fagen shi ma ya su kwana a ga abin da yake takama da shi na ilimi ya zube ko amma ba ya yi sharri ba ba ya yi kazafi ba ba ya yi karya ba to abin zai baka mamaki amma in ka ga sifofin da Allah yake faɗa na irin waɗannan malamai wanda Allah ya nuna musu ayoyi amma kuma fansalaka mina fa atba'ahu shaytan sai daina mamaki a cikin Sahihul Bukhari sai shi ma sai a kafarta shi a cikin Sahihul Bukhari a Sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nemi izinin Allah akan ya nema mafiyarsa gafara Allah ya ce kai yayi ya nemi izinin sa akan ya ziyarce shi Allah ya bashi to sai ka kafirta Bukhari ka ce dan izala to a da can su kan su malaman bid'a suna karantawa a karanta a wuce tunda dai kai baka je maka ba to shikenan amma dai yana nan a rubuce amma da aka zo wato dan kasar yan bid'a amma wato ana zamani na ƙara tafiya suna ƙara gurɓacewa sai ka ce ma gara yan bid'a farko radiyallahu anhu da yan bid'a da yan bid'a zamani wato sai ka nemi kai musu addu'a idan ka je da dan bid'a zamani yake shi yanzu wanda da zai sa rauni yazo na faɗa irin wannan magana dauko masa waɗannan littafan ka bude masa ka ce ya karanta ya fassara mutane kuma ya faɗi matsayin waɗannan masu littafan a gurin al'umma ya faɗi matsayin su a gurin sa ba zai saurare ka ba daman kana zuwa zai sa in daba su da ke ka ba zai saurare ka ba in gaskiya ne ya fara kafirta dukkan waɗannan a'imma din ya kafirta malaman da suka ruwaito hadisan ya kafirta su ya kafirta Bukhari ya kafirta Muslim ya kafirta Shurrah din nan gaba daya daga yau kada a sake jin wani dan bid'a ya dauko a shafaci zai karanta ko ya dauko al-arba'un an-nawawi ya ce zai karanta saboda Imam an-Nawawi yayi wa annabi yayi wa abin nan to amma saboda an rena ilimin mutane an rena abin nan din shi sai a gaya musu abin da ake so haka dan izala ba ya da wani laifi anan abu ne aka rubuta in ka ce ba daidai ba ne sai ka zo ka yi wa mutane bayani ba a hana ka ba a sa mata kunkumi ba amma komai ka yi shi da ilimi mutum ya iya ba da kuɗi ya samu kujerar hajji bayan ya samu bayan in bai samu ƙura'a ba da ake yi yanzu ban gane bai ba da kuɗi ma'ana ya sai kujerar ko ya ba da cin hanci in cin hanci zai bara a ɗauta wani a bashi bai dace ba ta wani a baka wani ya cancanta a ɗauke tashi a baka don ka ba da cin hanci wannan bai dace ba. A akwai wanda za su saya su yi ba baki ne su saya da yawa kai kuma ka saya a gunsu wannan wani abu ne shi dama sayarwa zai yi in wannan kake nufi to wannan dama ai ba yadda za ka yi tunda ya riga ya saye dole a gunsu za ka saya sai ka kura ka saya a gunsa me za ka ce game da yakin da ake a Libya to tambayoyin naku yau duk suna da tsawo kuma ni ban gashi na gaji ina jin mun taɓa yin tsokaci a kai na Tunisia da Masar to ko zai bari sai sati mai zuwa saboda na ga za mu shiga wani abu wanda yake yana da faɗi shi ma akwai wadda ta rubuto tana tambaya game da halin da take ciki da mijinta yana yawan zarginta duk sanda ta je gida ta dawo sai ya zarge ta da cewa tana yin wani abu kuma sai ya sa ta tayi rantsuwa da Qur'ani bayan kwana biyu uku ya sake zarginta don haka ƙarshe ma ya hana ta zuwa gidansu daga mahaifanta saboda yana zarginta to irin wannan rayuwar in ba an ce maka akwai ta ba sai ka yi mamaki ya za ta samu tsakanin ma'aurata biyu abinda ake buƙatar fiƙa da yarda da amincewa tsakanin ma'aurata biyu in har babu amincewa da zargi irin wannan me amfanin auren in aka kwana biyu cikin ƴaƴansa ma zai dubo ne ya ce shi wannan bai kama da shi ba kaga wannan matsala ce matukar ba wani shaida kake da shi ba dan me zaka rika zargin matarka kana zargin addininta kana zargin nagartarta kana zargin me yasa ka aure ta to in kuma kana jin zuciyarka bata nutsu da ita ba ka sallame ta amma ka zauna kana zarginta da babban zargi irin wannan da wannan shine na karshe abinda zaka yi mata gara ka zarge ta tana satan ma kuɗi ko wani abu wanda nan da sauki sai ka daina ajiya inda zaka gani amma zargi irin wannan kuma mutum musulmi ya rika yi wa dan uwansa musulmi wannan zargi haramun ne istanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm ka rika yi wa dan uwanka musulmi mummunan zato irin wannan dan babba ne yau da a ce ita za ta rika yi maka irin wannan zato duk sanda ka fita ka dawo ta ce ita bata yadda da kai ba ita bata gane ba ita tana tuhumar kai wani abu sai ka rantsi ba ka ji dadi ba to dan me za ka yi wa yar uwarka irin wannan zato bai dace ba kuma ita abinda tana tambaya game da aurensu yana nan matukar ba ta ya sake ta ba matukar ba sakin ta yi ba kuma ba zo akai akai la'ani akan wani da ba ko wani ciki to tana na matarsa sai ran da ya furta ya sake ta sai dai kuma zama ne mai daci mara dadi a ce akwai irin wannan to bai kamata ya kasance tsakanin ma'aurata ba sai wannan da yake tambaya akan wani da ya shafi yafiya ya mutu, ya hukuncin wanda ya kashe kansa da kanshi, wanda ya kashe kansa da kanshi ya mutu mai saban Allah, ya je Ubangiji zai tume shi, zai caje shi da wannan laifin, amma ba cewa ya mutu kafiri. Mutum ya kashe kansa da kansa ba kafirci bane, saban Allah ne bane. Allah ya hana, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kada ku kashe kawunan ku, Allah yana tausaya muku. Don haka bai halatta mutum ya kashe kansa. Rai da Ubangiji ya baka ajiya ce ya sa a jikinka, ba naka bane. Don haka baka dama kai tasarrufi wajen fitar da wannan ran ta hanyar da kai ka ga dama. Shi ya ajiye shi ka bari sai lokacin da ya dauke shi ta hanyar da ya ga dama, amma ba kai gaggawa ka sha wani dafi ko wani abu don ka mutu ba. Wannan ba daidai bane. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.